sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Binta Esther ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 28 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Zara U ga makanin labarai.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan 2.8 a duniya baki daya a cikin kwanaki 7 da suka gabata. Matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Zita za ta sauka a gabar tekudan Amurka a yau Laraba. Kasar Iran ta yanke hukunci mai tsauri kan wasu mutane 36 a wani birni da ke kudu maso yammacin kasar waɗanda suka shiga zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Nuwamba na shekarar 2019.
Cokanin labarin kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an gudanar da taron masu ruwa da tsaki a jihar Abia kwanaki bayan tarzomar da ta barke a garin Aba sakamakon zanga-zangar neman soke rundunar 'yan sanda ta fara.
Shirin wannan taro shine a samu rinzaya a samu zaman lafiya. Kuma shugabannin kanshi ya nuna cewa mutuka ya yi fushi da abin da ya faru da 'yan arewa.
Muna dauke da karin bayani sannan za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin da kasassu a jihar Borno sun ce babu hannunsu a sabuwar fitinar wawushe rumbunin adana abinci da ta kunno kai sakamakon zanga-zangar kawo karshen SARS. Sannan kuma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu da ku gyara zama ga labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan 2.8 a duniya baki daya a cikin kwanaki 7 da suka gabata har zuwa jiya Talata. Ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum 40,000. Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako 2 a jere. Da ta samu fiye da mutum miliyan 1.3 wato karin kashi 33 cikin 100 idan aka kwatanta da makon da ya gabata. Alƙaliman sun kuma nuna cewa har ila yau cutar na karuwa a yankunan Amurka gabashin Mediterania da na Afirka yayin da ake ci gaba da samun rahotan raguwar masu kamuwa da cutar a kudu maso gabashin Asia. Yankin yammacin Pacific kuma ya nuna dan raguwa kadan a sabbin waɗanda ke harbuwa da cutar da mace bace cikin tsawon kwana 7. Hukumar lafiya ta WHO ta ce kasashen da suka bayar da rahoton adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a cikin makon da ya gabata sun hada da India, Amurka, Faransa, Brazil da Burtaniya. Kamar yadda ya kasance a cikin mako 3 da suka gabata. Matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Zita za ta sauka a gabar tekudan Amurka a yau Laraba bayan ruwan sama mai karfi a yankin ruwan Yakutan na Mexico. Masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa Amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita 1 zuwa 3 yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin Louisiana da tsakar rana. Hakanan ana sa ran guguwar ta Zita za ta haifar da iska mai karfi yayin da za ta nausa zuwa kudu maso gabashin Amurka tare da kawo barazanar ambaliyar ruwa sanadiyar ruwan sama da za a tafka kamar da bakin kwarya. Da safiyar yau Laraba guguwar na tafiyan kusan kilomita 140 cikin sa'a daya. Ana kuma fargabar za ta kara karfi yayin da take sauka. Gwamnonin jihohin Louisiana, Alabama da Mississippi sun ayyana daukan matakan gaggawa don hanzarta ayyukan bada agaji. Kasar Iran ta yanke hukunci mai tsauri kan wasu mutane 36 a wani birni da ke kudu maso yammacin kasar waɗanda suka shiga zanga-zangar adawa da gwamnati a watan Nuwamba na shekarar 2019 a cewar wata majiya da ta buƙaci a sa kai sunanta gudun kada a mayar mata da martani. A lokacin da take zantawa da murya Amurka daga Iran a ranar Juma'a, majiyar ta ce wata kotun hukunta manyan laifuka ce ta yanke hukuncin ga mutane 36 a birnin Behbahan dake lardin Khuzestan a ranar 22 ga watan Oktoba. Majiyar ta kuma ce an yanke wa waɗanda ake tuhumar hukuncin daurin jimillar shekaru 109 a gidan yari da kuma bulala 2,590 yayin da aka ci tarar kowane mutum sama da miliyan 3 na kudin kasar wanda yayi daidai da adadin dala Amurka 700. Kofin hukuncin wanda majiyar ta bayar kuma wakilin murya Amurka na sashen Fasiya ya tabbatar da shi ya nuna cewa an samu masu zanga-zangar da laifin tayar da zaune tsaye rashin biyayya ga jami'an tsaro da kuma barnata dukiyar gwamnati. Babu dai wani bayani daga jami'an Iran game da shari'ar masu zanga-zangar 36 a kafafen labaran kasar a wannan watan.
Nan ba da jimawa ba, Zarawu za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotanninmu na farko. To bayan tazarmar da ta barke a kwanakin baya a jihar Abia, sanadiyar zanga-zangar NSARS da aka yi ta yi a wasu sassan Najeriya, an gudanar da wani taron zaman lafiya don jan hankulan mutane kan muhimmancin zaman lafiya. Taron ya samu halartar jigajigan 'yan siyasa, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da kasuwanni da kuma shugabannin matasa da mata. Daga jihar Abia, wakilin murya Amurka Alfonso Okorobi ya zanta da wasu da suka halarci wannan taron, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana.
An gudanar da taron masu ruwa da tsaki a Umuahia, babban birnin jihar Abia, domin maido da zaman lafiya fadin jihar bayan tarzomar da ta barke a garin Aba sakamakon zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sanda ta SARS. Wani taron da ya samu halarcin jigajigan 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kasuwanni da kuma shugabannin matasa da mata. Alhaji Yaro Danladi shine shugaban majalisar sarakunan Hausawa na Kudu maso Gabas da Kudu maso Kudu, kuma ya halarci wannan taron.
Shirin wannan taro shine a samu inzaya a samu zaman lafiya, kuma shi gwamnan kanshi ya nuna cewa matuƙa ya ta shi da abin da ya faru da 'yan arewa. Kuma a wannan taron akwai minista a wanda yake shine Dr. Shuchu Oga. Wannan taro an yi su ne ba bisa da jama'ar party ba, an kira kowa da kowa, duk wanda yake shine mai faɗa ya ce a haka yana wurin yau. To kuma ni kuma na yi magana na yi kuka a kan abin da ake ma 'yan arewa mu'abba, na ce yau ga state government da federal government. Kushoka abin da ake wasu da ke kazo saboda buhari za ka ta gaskiya abin da ya faru yan wani a ba, kuma a gaban taron ya ce shi zai ji a ba, kuma alhamdulillah yanzu an kira na ce mun ya je a ba da dai abin da ake ma yan kwamu yan arewa da wani magana yanzu ana magana yan arewa ne.
Yanzu a matsayin ka na shugaba, wace kira kake ga al'umma?
Ina kira al'umma annabi, dan Allah da annabi kowa da kowa ya zauna lafiya.
Me ka gano daga taron yadda fasalin taron yi?
Fasalin taron in dai abin da gaskiya ne za samu zaman lafiya, tunda duk wani babban mutum da ya guzo wani babban mai faɗa a ji a jihar nan ya tashi ina Allah wannan da abin da ya faru. To muna so dan arewa da yake gun da yake ya zauna lafiya, kuma ci gaba da abin da yake yi, Allah ya kare mu da wurin Allah, Allah ya samu zaman lafiya, kuma Allah ta rubuta mana zaman lafiya, kuma a ci gaba da addu'a.
Haka mamanan Tukur Garba, limamin masallacin kasuwar Shanu na Lobanta, wanda ya shaida min cewa
cewa limamai da fastoci sune suke kusa da mutane, mun ci sauran mutane mu'amala da mutane, mu dinga fadakar da mutane, sannan su eze-eze sarakuna su dinga fadakar da matasan community nasu akan azawar lafiya, wannan fitina da sauransu a kowane nan a yi kaza ba shi ne mafita ba, wannan shi ne ake so a gaya mana mu kuma mu je mu isar ma mutane. Kiran da nake da al'umma shine kowa ya yi hakuri a zauna lafiya, a daina tada hankali sace bashin da ake yi na fata kayan gwamnati da sauransu ko banki ko sitori abinci ba shine zai sa mutum ya yi arziki ba, saboda haka in an zauna lafiya Allah zai arzika mu ta inda ba mu yi tsammani ba, saboda haka kula da yadda da tashin hankali ba.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
ma ajalla an gaishe ka Alfonso Sokoroji har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga zara'u da karashin labaran duniya
ƴan Tanzania miliyan 29 da suka cancanci kada ƙuri'a sun yi layi a rumfunan zabe a yau Laraba dan yanke shawara kan ko sake zaben shugaba John Magufuli a daidai lokacin da ake zargin shi da lalata tsarin demokradiya da take yancin dan ƴan takara 14 ne ke kalubalantar shugaba Magufuli a kokarin sa na neman wa'adi na biyu na tsawon shekaru biyar ciki har da babban abokin hamayyar sa Tundu Lissu wanda ya tsallake yunkurin kashe shi da aka yi a shekarar 2017 Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce gwamnatin Magufuli ta toshe bakin kafofin labarai masu zaman kansu ta hanyar yi musu barazana da cin zarafi Hakanan akwai rahoton da ke cewa an rage ƙarfin aikin hanyar sadarwa ta internet a faɗin ƙasar ta Tanzania wacce ke gabashin Afirka. Cibiyar labarai da ake kira South African in Tanzania ta ce a 'yan kwanaki gabanin zaɓe sun samu rahotanni kan yadda 'yan sanda ke cin zarafin manema labarai. Kasuwannin hannayen jari a nahiyar Asiya sun kasance cikin yanayi na ba yabo ba fallasa yayin da masu saka hannayen jari suke nuna fargaba kan yadda annobar coronavirus ke karuwa a sassan Turai da Amurka. Kasuwar Nakaya a Japan ta kare da kashi 0.2 yayin da S&P ko ASX ta Australia ta cilla da kashi 0.1. Ita ma Kosai ta Korea ta Kudu ta tashi da kashi 0.6 yayin da ta TSEC ta kasar Taiwan ta fadi da kashi 0.6. Hansai ta Hong Kong ta fadi da kashi 0.1 yayin da Shanghai Composite ta cira da sama da kashi 0.4. Sannan Sunsec ta Mumbai a India ta rikito da kashi 1. A kasuwar kayayyaki kuwa ana sayar da gwal akan dala 1,900 a ma'aunin ounce wanda hakan ke nuna farashin sa ya fadi da kashi 0.1. Ana sayar da gangan man fetur a Amurka kan dala 38.55 ya fadi kenan da kashi 2.5. Sannan ana sayar da danyen man nau'in Brent akan dala 40.36 kowace ganga abinda ke nufin ya fadi da kashi 2.
Gaishe ki Zara'u ga mayar kungiyoyin daga sassu a jihar Borno sun nesanta kansu da sabuwar fitinar wawushe rumbunan adana abinci da ta kunno kai sakamakon zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar ɗan sanda ta SAS inda suka yi Allah wadai da lamarin wakilin muryar Amurka Haruna Dauda dake jihar Borno ya aika mana da ƙarin bayani a wannan rahoton
yayin da ake ci gaba da fasa masana'antu da shagunan jama'a da ma ake wawushe kayayyakin irin waɗannan shaguna musamman ma a manyan biranen Najeriya su kuma gamayyar kungiyar nakasassu na jihar Borno suka ce ba da su ba wannan sabuwar fitina ta kunno kai sakamakon zanga-zangan kungiyar jami'an 'yan sanda da ake kira SAS da har ma ya kwace fiye da makonni 2 a yanzu hakan suka ce wanda ke damun su halin yanzu ma na hararren 'yan kungiyar Boko Haram addu'a suke yi don kawo ƙarshe wanda hakan ne ma ya sa suka gudanar da wani taro na musamman da ya haɗa da malamai da almajirin cikin su don gudanar da addu'o'i na musamman ga jihar Borno da ma ƙasa baki daya da ma Allah kare su na fadawa cikin wannan sabuwar rigima da Allah kadai ya san lokacin da zai kawo ƙarshe fiye da makonni 2 aka soma wannan zanga-zanga da hatari kaɗai ta zama wani abu na daban da ake ta fassara shi ta fuskoki daban-daban Malam Bilyamin Suleiman da shi ne mataimakin shugaban gamayyar kungiyar nakasassu na jihar Borno
jama'a su rungume zaman lafiya mu dama raunin da ya shafe mu a baya ma bamu ƙara saurikewa ba abun da zaman lafiya bai kawo shi ba rashin zaman lafiya ba zai taba kawo sa ba sanadiyar wannan abun da yake faruwa ma duka a cikin addu'an namu ne duk zamu saka akan Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da Borno da kuma Najeriya gabaki daya
kamar su membobin ku za su kai nawa ne a wannan jiha
kallan mu dai muna da membobin namu iya fiscal challenge mun kai kamar mutum 7,000 haka
Malam Ali Abdul Bolori dai shine jami'in hudu da jama'a na kungiyar nakasassu dake jihar Borno
muna roƙon Allah ya bamu zaman lafiya da abun da lafiya za ta ci
Hajji Habiba Ibrahim Dini na daga cikin shugabannin kungiyar mata na kasassu na jihar Borno da kuma ta halarci wannan taro.
Mutane mu ta addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da ƴaƴanmu da jikokinmu da yayunmu da iyayenmu da kakanninmu Allah ba su zaman lafiya.
Shi ma kwamishinan ma'aikatar wasanni da walwalan matasa na jihar Borno, kuma na sai Inna Buba, yace gwamnatin jihar Borno ta kullo da wani tsari na haramta barace-barace akan tituna da ma bangar siyasa. Jihohin Borno da Yobe yana daga cikin jihohin da suke fama da kalubalen tsaro musamman ma na hare-hare mayakan Boko Haram. Da haka dai ba suka yanke shawaran in shiga wannan zanga-zanga ta rikida ta zama wani abin na daban. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku tafi kiyar zama don shirin mu na gaba.
Assalamualaikum masu sauraro. Barkamu da wannan lokaci. Mu barkan ku da sake kasancewa da shirin Ciwon Yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Malamai barkan ku da shigowa wannan zauri.
Barkamu.
Hajiya Rabi, yaya zaki kwatanta mana rayuwar yara mata a fuskan tattalin arziki da kuma siyasa musamman ma a Najeriya?
Alhamdulillah ala kulli halin harkar tattalin ilimin yara mata a Najeriya a yanzu dai sai mu ce alhamdulillah mun samu ci gaba. Kusan abubuwa uku da ake ganin suke faruwa ga harkar ilimin yara mata: talauci, jahilci da sakaci. To amma a yanzu Allah cikin hikimar shi mun samu ka cewa yara yanzu birni da kauye matan sun san cewa ilimi shine abin jagora. Kowa yana neman ilimi da kauye. Na kan tuna shekara 1983 sanda nake principal a kauye a Kano a Kabo. Duk sanda aka zo hutu aka dawo, in kina da yara 50 mata a misali daga Rogo ne, Bari ne, Butu-butu, Karaye, Dawakin Tofa, duk dai area din da take nan kusa da Gwargwalo Kaggani, idan aka dawo daga hutu in kina da yara mata 50, insha Allah kafin tsakiyar term guda 35 sun gudu. Musamman makarantun da suke ba su da katanga, ba masu gadi masu kula, guduwa suke. Amma yanzu gashi nan yaran mu dan mata da yawa a jiya suke, amma suna kaunar karatu kuma mun samu ci gaba. Menene ya kawo haka? Wayewar kai da ake wa mutane ko iyaye birni da kauye. Sarakuna suna iya kokarin su, NGO suna iya kokarin su, ma'aikatu na kula da harkokin mata da yara suna iya kokarin su. To Allah kulli halin na san mun ci gaba ta wannan bangare.
Kuma Hajiya, kafin in je ga sauran malaman da ke cikin zauren nan, akwai mata da dama waɗanda suke taka rawa a fuskan da ya shafi tattalin arziki. Idan na yi kwatance da mace ɗaya wadda ta fito ko in ce zakaran gwajin dafi a cikin wato wanda za su shugabanci hukumar kasuwanci ta duniya, wato Ngozi Okonjo-Iweala, wannan alama na nuni da cewa mata ma suna taka rawa. Sai dai idan muka duba arewacin Najeriya, har yanzu akan samu matsalolin da yake hadawa da idan auratayya ne ana ma yara auren wuri, wato yana hana su daman cika muradin da suke so su zama a rayuwa.
Muna da jaruman mata waɗanda sun isa a zaɓe su a ko'ina at any international level. To amma mu tuna harkar mu ta arewa, ba ma so sawa ƴan uwanmu baya idan abiyata su. In sun samu karagar mulki, mata sun taso suna abu, sai an mata wani jamhurin da wani baƙin fantin da sai ta zama generalized. Ai, muna da mata isassu masu ilimi, masu hazaƙa, marasa tsoro. Ni na yi aiki da Ngozi Iweala a Federal Ministry of Finance, sannan ina deputy director training and staff welfare. Jarima ce ba ta da tsoro, kuma mu ma a arewa muna da su. To amma ba za mu tsaya mu tattalo namu mu ɗaga su ba. Daga sun yi ɗan kuskure, mu za mu fara zagin su. Su kuma can ɗaya ɓangaren, idan suka ji nasu ko sun yi laifi, guf suke yi, tishiru su mara musu baya. Sun san suna da laifi, amma ba za su faɗa ba. Saboda haka muna da matsala a arewa, dole mu tsaya mu san namu namu ne. Kuma muna da mata da suke marasa tsoro. Ga misalai, ga Naja'atu, ga Aisha Ismail, ga wa'anda na sani kurin na kusa da ni dukkanin su ba su da tsoro babu gudu babu ja da baya amma da za a mara musu baya ga daga kin fito sai a ce ai yar wance ce ai wance ubanki kaza ne ai kakanki kaza ne ai ke kaza ce to Allah kuwa Allah ku gafurur rahim ne duk abin da bawa iko mai yin ne Allah mai rahama ne
to bari mu dawo gare ka Aliyu Samba a duba da cewa kai ke jagorantar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da kuma cin zarafin yara mata wanda mataki ya kamata iyaye su dauka wajen inganta yanayin rayuwar yara mata duba da yanda abubuwan suka sauya a yanzu da ake yawan samun iyaye maza na cin zarafin ƴaƴansu da kuma yin lalata da su da kuma yawan fyaɗe da ake samu
to assalamu alaikum warahmatullahi da farko zan iya cewa yau mun tsinci kan ma cikin wani irin yanayi ko kuma wani irin zamani wanda dan adam bai san kimar rayuwar dan adam ba kuma dan adam da kansa yake iya kokarin sa domin ya ga cewa ya ci zarafi ko ya ci mutuncin dan uwansa dan adam ba tare da la'akari da cewa abin da yake yunkurin yemi wani bashi idan an yi masa zai zamantowa cutarwa gare shi wannan dabi'ar ta riga ta zamanto kamar ruwan dare a cikin irin society da muke rayuwa a cikin sa yanzu to matakan da ya zama wajibi a ce al'umma sun dauka gaba daya wanda ba wai ya takaita ne ga iyaye mata ba wannan haƙi ne da yake wajibi akan al'umma gaba daya na farko akwai bukatar a ilmantar da yara ilmantar da yara ba wai ina magana iya ilimi na makarantar boko ko kuma kantar islamiyya da ake ba a ilimi na zamantakewar rayuwa da kuma ilimi na abin da ya danganci waɗansu abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwa yau za ku ga iyaye tana da wata ɗabi'a ta cewa idan suna da yarinya budurwa da take kamar shekara 5 6 7 8 zuwa shekara 13 ko 15 kullum abin da yake fara nuna mata shine kada ta kusanci maza in ka kusanci maza ran ta zai baci za a hukunta ta za a yi mata kaza za a yi mata kaza to amma ba a nuna mata cewa idan kuma aka samu wani namijin ne ya kusanci ta ko yunkurin yi mata wani abu yanda ta fada to tsoron wannan razanarwar da ake mata na cewa idan aka ganki da wani ko kuma aka kina yin kaza za a yi miki hukunci kaza sai yasa koda an yi musu wani abu na cin zarafi ko wani abu wanda ya kama da yunkurin yin ko kuma an yi masa fyaɗe in sun zo cikin al'umma su shiru to wannan shirin da suke yana ƙara taimakawa wajen yaduwar wannan fasaji na fyaɗe a cikin al'umma abu na biyu kuma shine lokuta mafi akasari idan an yi fyaɗe al'umma ta fi ganin laifin wanda aka yi wa fyaɗen akan wanda ya fyaɗa wanda wannan ita ce matsalar da tafi damun mu a yanzu kuma ita ce abin da muke iyakar kokarin mu domin mu ga mun wayar da kan mutane babu yanda za a yi idan an faɗa gidan mutum an yi masa fashi ka zo ka ringa cewa ai laifin ka ne dan me zaka bar kauren gidanka a gode ko dan me zaka sa kwado mara aiki ko dan me zaka yi kaza a'a jaji ake zuwa sai mutum a tashi alhini a nuna masa wannan abin da ya fara da shi tsautsayi ne kuma ana fatan Allah ya kare gaba a kwantar masa da hankali har ya samu nutsuwa amma mai yasa ba a yin haka akan waɗanda aka yi fyaɗe kullum wanda aka yi fyaɗe abin da ake ƙoƙarin nuna shi ne ita ce mai laifi ta yi shigar banza ne ta ji kame mutuncinta ta ki yin aure ne da maganganu makamanta haka to idan muka duba kuma fyaɗen yanzu kananan yara ake wa shekara 5 ko shekara 2 wasu ma 'yan watanni dan a kwana-kwanan nan a jihar Nasarawa an samu wata 'yar wata uku da aka yi fyaɗe sai ta kuma wata shigar banza ta yi abubuwa ne waɗanda kusan al'umma ba ce ta bada gudunmawa ne karfi gurin yaduwar wannan matsalar kuma babu yanda za a iya gyara wannan matsalar cewa al'umma ta haɗu guri guda ta kuma yi yunkuri ne karfi na ganin cewa ta kawo ƙarshen waɗannan matsaloli dan matsala ta riga ta zo dole akwai abin da shi ya ja haifar da wannan matsalar to ya kamata al'umma ta zauna ta kikkiawan nazari nan daga cikin abubuwan da mu muka sa a gaba kenan a wannan kungiya ta mu ta Mazi Movement Against Rape and Sexual Violence duk ƙarshen wata mukan bi ƙauyuka na karkara irin karkara kan mu je mu tara al'umma gari mu faɗakar da su akan irin illar da ke tattare da wannan al'amari na fyaɗe da kuma cin zarafin ƴaƴa mata da ake yi da kuma irin matakan da ya kamata a ce sun dauka wanda zuwa yanzu za mu iya cewa akalla akwai suspects da aka samu waɗanda masu da irin wannan laifuka na fyaɗe a baya akalla mutum 38 da a yanzu haka kusa ta riga ta yi convicting ɗin su waɗanda aka kai kotu sun kai mutum 70 to idan da a ce al'umma za su dinga ba da haɗin kai da gudunmawa duk sanda aka same irin wannan kisan abu matakin farko shine a rishi kisan nan akai hukumar ƴan sanda hukumar ƴan sanda za su ɗauki victim ɗin za su kai shi asibiti ko kuma su kai ta asibiti a duba ta a rubuta duk wani abu da za a rubuta na medical report akan wannan al'amarin da ya faru daga nan su mika hukumar ƴan sanda hukumar ƴan sanda za su dawo da wannan kisan zuwa state CID wanda state CID za su yi iya kokarin su na ganin cewa an ɗauki matakin da ya kamata to amma bai akasari ba ai akwai wannan ɗabi'a ta cewa wanda aka fi dan za su ana sangwamata lokacin auren ta ma ranga cewa sai an saka mata fyaɗe to sai mutane suke sa irin wannan fargaba a kirjin su da ganin cewa idan aka wai ayan su fyaɗe to gwamma a kashe magana ai shiru da ita
ban katsa numfashinka ba a dan kwanakin nan akwai wani rahoto da ke yawo na cewa uba
yayi lalata da yar shi kuma daga bisani ya amsa laifin shi sai daga baya kuma dai aka ce yana da tabin hankali bayan an kai shi don a gurfanar da shi to ire-iren irin wannan ma ana samun kai magana ka ce al'umma su sa ido wajen an fidda wanda ya aikata irin wayannan ayyuka to amma sai aka samu a cikin al'umma wannan su ma iyaye suna cikin al'umma suke aikata irin wannan aika-aika
ina ga samu laifin fadi al'umma ce take kiza ne ta al'umma ce ta bada kofar da al'umma take yin barna idan aka samu case irin wannan nan da ko kuma kafin ma ta kai ga an samu matakin da ya kamata a dauka shine su iyaye mata da akwai wata dabi'a wanda zamu iya kalanta matsayin abin da ake so stereotype da suke ganin cewa ƴaƴan su mata ba su suka jin su a jiki ba kuma su mai da su kamar waɗanda ya kamata ake san ka musu koki na dukkanin matsalolin da suka danganci rayuwar su sai ake yi darinya ko kuma budurwa tana yin rayuwar ta ita kadai daga ita ce kawai yanta to ko da irin wannan abin ya fara da ita yana daga society ana tsangwamar waɗanda ake yi kuma kallon cewa a ce mahaifinta ne mata wannan abin sai ta kame bakin ta sai shiru ko da hakan na faruwa to abin da ya fi dacewa shine iyaye mata su ƴaƴan su mata a jiki sannan su kokarin ilmantar da su ta musamman abin da yake da alaka da irin wannan al'amari ko da kuwa ya kusancin wanda ya musu wannan abin yake da su
to ana tilasta sauraro a nan zamu sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe da yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azzam ke ku fatan alheri masu salama
To a gaida Aisha Mu'azzu yanzu kuma bar mu kawo mako kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email
Amma assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Bello Isiyako Burin Fulani jihar Gombe yace assalamu alaikum muryar Amurka ku bani dama in yitar da mutakar Allah wadai dangane da zanen batanci da ake yi wa fayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kasar Faransa dan haka muna kira ga daukacin kasashen musulmin duniya da su kauce wa sayan kayan kasar Faransa da kuma kace duk wata hudda ta jakadanci da kasuwanci da kasar har sai kasar ta fito ta nemi afuwa da kuma tuba akan wannan batanci Sako na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir yace salam biyo ya Hausa kaddamar da kwamitin da zai bincike zanga-zangar da aka yi a Lagos da gwamnatin jihar tai muna fatan zai bincike na adalci tare da mika sakamakon gaskiya domin bayo mai haƙƙi haƙƙinsa da kuma hukunta mai laifi daidai da laifinsa Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace gaskiyar magana yadda talakawa ke gudu suna tururuwa zuwa wuraren da aka boye abincin corona ya kamata ishi shugabannin mai shara su gane cewa ruwa fa sun kai ma talakawan Najeriya ga wuya dan haka ni a gani na idan gwamnati bata farka daga dogon baccin da take yi ba to wallahi dan gaba kadan komai ma mai iya faruwa ne domin zuciya ba ta da kashi Sako daga Shafi Muhammad mai fata da Kabiru JK Karaye suka ce muna kira ga hukumar FCC a Najeriya kamar yadda take ikirarin yada manufofin ta ga al'ummar kasa ta kowace hanya wajen kama shiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa to haka ma yana da kyau hukumar ta sanar da ƴan kasa irin hukuncin da ake yankewa masu laifi ba wai kai mu ji shiru kamar an shuka dusa ba sakon mu na karshe na hadin guwa ne da ya fito daga Sani mai langelange a wuri da Ali Usman taka lafiya kace assalamu alaikum biyo ya Hausa Ayo mun rubuto ne domin mu yi godiya ga yadda kuke ba masu sauraronku damar bayyana ra'ayinsu a kyauta kuma ba tare da nuna son kai ko bambanci ba ta fatar Allah ya ci gaba da tafiyar da harkokinku gaba to mun gode sai ku cigaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@voanews.com
to madalla an gaishe ka Muhammad Baballe yanzu sai labarai a takaice
Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce sabbin rahotannin yawan waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kai miliyan 2.8 a duniya baki daya a cikin kwanaki 7 da suka gabata har zuwa jiya talata ciki har da sabbin adadin waɗanda suka mutu da ya kai mutum 40,000 Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Turai ta fi ko ina samun karuwar waɗanda suka kamu da cutar cikin mako biyu a jere inda ta samu fiye da mutum miliyan 1.3 wato ƙarin kashi 33 cikin 100 idan aka kwatanta da makon da ya gabata Matsananciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Zita za ta sauka a gabar tekudan Abarka a yau Laraba bayan ruwan sama mai ƙarfi a yankin ruwan Yakutan na Mexico. Masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa a Amurka sun ce guguwar za ta iya kai tsawon mita 1 zuwa 3 yayin da ta karaso gabar kudu maso gabashin Louisiana da tsakar rana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a shirin mun na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Zara Ufage wanda ta taya ni gabatar da shirin, da editan mu na yau Mahmud Lalo, sai Julie Leather Gresham wanda ta hada shirin, da injiniyan mu na yau Ince Taku, in ji Esther ne ke muku fatan alheri. Ma'assalam, yanzu kuma sai a dakace shirin mu na gaba. Thank you.